Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah, ni kai ne na roka baro ki ka tam to hui ba. Kuda mahatambaya ni keda.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma shirin domin iyali yana tare da mai ɗakin gwamnan jihar Niger, Dr. Amina Abubakar Sani Bello, wadda take tsokaci kan matsalar fyaɗe da tabuwaye al'umma, da tace rashin yin hukunci mai tsauri da zai zama ishara ne yasa wannan lamari yake ƙara yawaita. Ga ci gaban bayanin nata a hirarsa da wakilinmu Hassan Maina Kaina.
Zan ba da bayani da misali kamar sanda aka fara wannan ciwo na HIV. A lokacin nan ai, duk wanda aka ce yana da HIV ba karamin bala'i ya samu kanshi ba, saboda da mutane suke kallon su. To amma saboda yawar faɗakarwa da aka dinga yi, aka je aka samu manyan ƙasa da malamanmu da pastoci na coci, aka dinga faɗakar da mutane a cocuka da masallatai da islamiyoyi, shine aka fara samun sauƙin abin. To wannan hakanin zamu bi da shi, kuma an riga ma an fara, ana bi ana faɗakar da mutane. Kamar yanzu zan ba da misali, yanzu ga kamar a nan Niger, ana nan ana zuwa ana samun manyan, ana samun uwayen gari ƙasa. Muna da Emirate Councils guda 8, masarauta guda 8 a Niger. To yanzu ga an bi tsakanin wannan satin da ya wuce, an je masarauta sun kai guda 6, sauran guda 2 da za a je a ƙarasa. Don me a samu manyan ƙasar nan namu su faɗakar da mutanensu cewa ba ga yadda ya kamata a yi, a tausaya ma mutanen nan, kuma kada a juya musu baya. To ina gani idan aka samu aka ci gaba da wannan, shine za a dan samu sauƙin irin wannan kyamacin da ake yi ma mutane.
Idan muka dubi wannan yunkuri da kuka fara a jihar Niger, shin ku akwai wani shiri da kuke yi don yaɗa shi wannan yunkuri zuwa sauran jihohi a Najeriya?
To kai magana mai mahimmanci sosai. To mu a matsayinmu na matan gononi, yunkurin da muka dauka ma kanmu shine muna son mu tabbatar da cewa mun taimaka, an samu hanyoyin da za a iya taimaka ma mutane, a tallafa musu idan irin wannan abubuwan ya same su. To akwai wa'insu wurare da aka kakkafa a jihohi. Na san ba duka jihohi suke da shi ba, amma na san muna da shi a Niger, muna da shi a Kaduna, muna da shi a Kano, da kuma wa'insu jihohi, da kuma jihohin da ke nan kudu na Nigeria. Ana kiran su a turance Sexual Assault Reproductive Center. Wato wuri ne wanda idan aka samu mace ko yara da aka ci zarafinsu ko aka musu fyaɗe, inda za su iya zuwa don su samu a duba su, sannan a ɗauki statement ɗinsu ta yadda police suna nan, za a iya fara binciken wanda ya musu wannan mugun abin, kuma yadda kuma za a kama shi, kuma a musu duk abin da ya kamata ta hanyar bada magani ko allurai ko gwaje-gwaje da ya kamata a yi idan irin wannan abin ya same su. To wa'annan wuraren centers ɗin nan, duk wanda ta samu kanta a cikin wannan center ɗin babu sisin kwabon da take biya. To mu burinmu shine a ce a kowane local government a jihohin Najeriya gaba ɗaya za a samu wuri iri, at least center guda ɗaya a kowane local government a nan Najeriya, wato ƙananan hukumomi a dukkan Najeriya a samu guda ɗaya aƙalla, inda za a iya samu mata su samu su je wurin nan. To ɗaya daga cikin abubuwan da muke son mu yi shine muna son mu jagoranci yin centers ɗin nan a states mu gaba ɗaya. Kamar yadda na ce maka da muka fara, mun haɗa hannu mu matan gononi, mun ƙayyada ma kanmu abubuwan da za mu yi. To ɗaya daga cikin abubuwan da muke son mu yi kenan, inda babu kamar mu a Niger, bai fi guda uku muke da su, guda biyu kawai muke da su a Niger. To kira gani muna da ƙananan hukumomi, wato local governments guda 25. To muna buƙatar aƙalla wajen 23 kenan da za a kafa. To mu abin da muke so shine gwamnati ta sa a kafa wa'annan abubuwan centers ɗin a dukkan local governments, kuma a bada kuɗaɗen da za a taimaka ma mutane don a tallafa musu, don tsarin da wannan center din yake da shi kenan, kuma muna fata idan aka samu aka yi haka za a taimaka ma al'umma sosai. To tunda na san a Kaduna suna da guda hudu, to mu muna da guda biyu, sauran jahohi ban sani ba, amma ina kyauta zato cewa ba za a rasa ko da akalla guda ɗaya ba a kowane jaha a arewacin Najeriya da kuma a nan kudu. So idan aka samu wayannan centers din zai taimaka ma al'umma sosai, kuma za mu ga haske a cikin abun insha Allah.
Wasu jihohi sun fara tsorar matakai akan laifin fyaɗe. Alal misali, akwai jihohin da suka sa dokar hana bada beli ga duk wani wato laifin da ya shafi fyaɗe, ko kuma hana a yi sulhu a wajen kotu. Misali, me ake ciki a jihar Niger?
To insha Allahu ina kyauta zato cewa nan da wa'insu ƴan kwanaki ba da dadewa ba za a fara ganin canji, saboda yanzu ga yadda muka yunkuro haka already mun fara ganin wa'insu abubuwa sun fara canza mana. Misali, kwanan nan ne ma Bauchi State of House of Assembly suka fara maganan ma daukan wani mataki na wani doka da zai taimaka a dinga hukunta wa'inga mutanen da suke yin wannan fyaɗe din. Mu kuma idan muka dauki alƙawari ma kanmu cewa za mu taimaka, to yanzu mun fara aiki a ƙungiyar mu na matan gwamnoni, kuma kowacce mun riga mun fara aiki a jahohinmu, mun fara hada committees wanda za mu yi aiki da su, kuma muna fata cewa da yadda muka fara haka za mu ci gaba da yin aikin, ba za mu samu wani matsala da zai tsaye da mu muna yin wannan aikin ba. So abu ne dai wanda dai ba a rana ɗaya bane za a ce za a samu nasara, abu ne wanda yake bukata a ce kullun ana kai shi, ana aiki a kai, kuma a hankali za a dinga samun ci gaba kuma a samu nasaran a cikin abun. So iyaka dai zan ce sai dai mutane su yi hakuri kuma su bada haɗin kai, don wannan abun ba mutum ɗaya bane ko gwamnati kaɗai da za ta iya magance wannan abun. Duk wanda yake da zama a cikin al'umma shi ma ko ita ma tana da aiki da za ta yi ko da zai yi da zai taimaka ma al'umma ta yadda duka irin abubuwan da ke samu Allah ya bamu taimako da mafita a kan shi. Ɗaya daga cikin abubuwan da zan ce kowa zai yana da mu kowannen muna da haƙƙi akan junanmu. Idan mun san akwai mutane da suke aikata irin wannan abu, ya kamata a kai su wajen hukuma, kai su ƙara don a zo a same su, a kama su don su daina bata yaran mutane da kuma matan mutane. So abu ne wanda ya kamata kowa ya haɗa hannu shi ma kowa ya yi nashi abinda zai iya yi don a taimaka ma al'umma.
Idan muka dubi irin matakan da kuke ɗauka kawo yanzu, misali Dr. Amina, kamar zuwa wani lokaci ne ake sa ran al'umma za su ga canji?
To insha Allahu ina kyauta zato cewa nan da wa'insu ƴan kwanaki ba da dadewa ba za a fara ganin canji, saboda yanzu ga yadda muka yunkuro haka already mun fara ganin wa'insu abubuwa sun fara canza mana. Misali, kwanan nan ne ma Bauchi State of House of Assembly suka fara maganan ma daukan wani mataki na wani doka da zai taimaka a dinga hukunta wa'inga mutanen da suke yin wannan fyaɗe din. Mu kuma idan muka dauki alƙawari ma kanmu cewa za mu taimaka, to yanzu mun fara aiki a ƙungiyar mu na matan gwamnoni, kuma kowacce mun riga mun fara aiki a jahohinmu, mun fara hada committees wanda za mu yi aiki da su, muna fata cewa da yadda muka fara haka za mu ci gaba da yin aikin, ba za mu samu wani matsala da zai tsaye da mu muna yin wannan aikin ba.
To da fatar wannan matakin da matan gwamnonin Najeriya suka dauka zai sa a sami hanyar shawo kan wannan lamarin. Nan kuma za mu sallama da Dr. Amina Abubakar Sani Bello, mai ɗakin gwamnan jihar Niger. Sai kuma mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadinta da kuma wakilin Hassan Maina Kaina da ya mana hira da ita, sai kuma Chibahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a wannan shirin a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. ashe mu maza bayi mu mutum.